barka da la'asariya shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fahim tare da ni Amina Buhari Auna yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu a yau za mu yi magana ne akan tarihin masarautar zazzau
to kasar zazzau da yake daga cikin wato kasashe za a iya cewa na kasar Hausa ita zaria kusan za a iya cewa mahada ce wacce ta jawo mutane daban-daban dan gudanar da al'amura na shi gaba
kila sashen Hausa a Kaduna ya samu zantawa da wani masanin tarihi sun tabo batutuwan tarihin wannan kasa ta zazzau tun kafin mulkin mallaka jama'a sai ku gyara zama ku junyi akwatin radio ku kusa don sauraron shirin yau da gobe kafin dai mu tsinda mu cikin shirin ke zara in an ce miki zaria zazzau tunani me kike yi
Zaria zazzau Queen Amina
ko kina tunanin sarauniya Amina
sarauniya
da wannan makarantar nan na Kaduna
eh
ni in an ce min Zaria ina tuna ina mama na yar Kano ce
eh
sai dai in san cewa da wannan ne ake sheda to an kusa isa Kaduna wani abu hakan nan
eh
sannan kuma akwai wakan nan na Atinne Jibo ban san ko kin tuna wakan nan ba
na san wakan na tuna ta
ban san ko kin tuna wannan wakan nan ba na
na tuna ta
oh dan alewa dan almajirma da ko ince kin san Ibro yakan yi ya kwaikwayi wannan wakan na wato ba mu samu ayin asalin shi wannan wakan ba amma akwai wanda Ibro yayi a wasan kwaikwayen shi
a wasan barkwancin sa
wasan barkwancin sa ban san ko kin san wannan wakan ba
sauraro zamu je ga Isa Lawal Ikra wakilin sashen Hausa a Kaduna da bakon da ya samu tattaunawa da shi wanda zai gabatar mana da kansa
to sunana Dr. Salisu Bala malami a sangayar koyi da tarihi Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria na matakin senior lecturer a wannan shekarar zan kai ga matsayin associate professor a fannin tarihi sannan kuma ina matsayin management staff kuma head of research shugaban sashen bincike na ilimin tarihi a gidan tarihi na Arewa House cibiyar adana kayan tarihi da kuma bincike na ilimi karkashin Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria kuma ni fellow ne na American Council of Learned Societies wato kungiya ce a New York wanda ke la'akari da wato mutanen da suka yi fice wurin bincike da kuma harkar ilimi a sassa daban-daban na cigaban dan adam
Dokta, da yawan mutane ga su ko su a kasar da wasu a wani sashi na kasar nan suna jin tarihi, amma a karance ku ne masana akan yadda tarihin ya taso. Me za ka ga yawan mutane game da tarihin kasar Zazzau?
To, kasar Zazzau da yake daga cikin wato kasashe za a iya cewa na kasar Hausa. Kaga akwai kasar Kano, akwai kasar Katsina, akwai bangaren Gobir, su ma duka kasashe ne na Hausa. To, haka kuma akwai kasar Zaria. To, kasar Zaria da sauran waɗannan kasashe ko kuma yankuna da na ambata kusan suna da daddaɗɗan tarihi, kamar yadda daular Ottoman take da daddaɗɗan tarihi, kamar yadda wato daular Songhai da daular Mali suke da daddaɗɗan tarihi a fanni daban-daban na cigaban dan Adam. Ita Zaria kusan za a iya cewa mahaɗa ce wacce ta jawo mutane daban-daban daga sassa daban-daban suka zo suke haɗuwa a wannan wuri dan gudanar da al'amura na cigaba. Akwai abubuwa da dama da suka jawo jama'a suka zo suka zauna a kasar Zazzau tun wancan lokaci. Kuma ana magana ne akan ɗaruruwan shekaru. Idan ka duba baya za ka ga cewa akwai ruwa wanda Allah ya samar a kasar Zazzau wanda yana daga cikin abin da yake jawo mutane. Akwai abin da ya shafi kasan noma, wuraren kiwo, tsaunuka kamar dutsen Kufena da sauransu waɗanda sukan zamanto kariya ne ga mutanen da suke zaune a wannan wuri. Tun lokacin da dan Adam yana amfani da dutse wurin sassaka abubuwan da zai amfani da su wurin nema ma kansa abin da zai ci ya sha, ake da mutane a cikin kasar Zazzau, wato Stone Age period. Sannan har aka zo lokacin da dan Adam yake amfani da ƙarfe, Iron Age period, wurin sarrafa kayayyakin noma da sarrafa kayayyakin farauta. Tun wannan lokaci akwai mutane da suke zaune a wannan birni na Zaria wanda ake kira da kasar Zazzau. To, wannan idan ka duba a baya-bayan nan akwai lokacin da za a ce bayan musulunci ya zo ya zauna da gindinsa a kasar Zazzau a sassa daban-daban, kuma aka samu manyan malamai suna zuwa. Misali, in ka duba akwai Sheikh Muhammad bin Abdul Karim Al-Magili ya zo ya zauna a kasar Zazzau bayan ya buro Katsina kuma ya zauna a kasar Kano. Wannan ina maka magana wurin karni na ƙarshen karni na 15 zuwa karni na 16. A lokacin akwai malamai, sannan kuma bayan nan ka lura za ka ga cewa mahaɗa ce kamar yadda na ambata ta kama ga mutanen Borno suna zuwa su mahaɗa a wurin. Mutanen da suke zuwa daga gabaci, daga yammaci suna tasowa su zo su hada a wannan wuri, zo su zauna. Sakamakon wannan da kuma yanayin abubuwa da suka shafi kasar noma, ruwan sha da kuma wurin kiwo na dabbobi ya sa mutane suka maida wurin zama. Duk inda mutane suka taso sun yi ayyari za ga suna yada zango a kasar Zazzau. Ba dan komai sai dan saboda dan Adam yana samun abin da yake bukata a wannan kasa ta fuskar abin da zai ci ya sha da sauransu. Shi yasa za ga cewa akwai unguwanni da suka bunƙasa a wancan lokaci kafin lokacin da za a ce maka Turawa sun zo, kafin ma lokacin da musulunci ya zo akwai mutane daban-daban. Misali, za a ga akwai cibiyoyi na addini a kasar Hausa kusan za a iya cewa guda uku ko hudu wanda a lokacin kafin zuwan musulunci jama'a suna amfani da wayannan wuraren wurin gabatar da bautarsu irin ta wannan zamani. Misali, in ka duba za ka ga dutsen Dala a Kano wuri ne cibiya ce ta addini na gargajiya. In ka duba dutsen Kwatarkwashi a Zamfara cibiya ne na addini na gargajiya. In ka duba dutsen Kufena a Zazzau cibiya ce ta addini na gargajiya. To, wannan shi ke nuna maka cewa tun da dadewa ɗaruruwan shekaru ko fiye da shekara 1000 da suka wuce akwai jama'a a kasar Zazzau da suke gudanar da harkoki na yau da kullum ta fuskar cinikayya, ta fuskar mu'amala ta auratayya, ta fuskar abin da ya shafi shugabantar jama'a da sana'o'i iri-iri na hannu da mutane suka shahara a kai wurin gudanar da al'amuransu.
ya salon shugabanci ko mulki kamar irin na sarauta kafin zuwan turawa a kasar Zazzau?
A kasar Zazzau akwai wasu sarautun da suke a kasar Zazzau kafin ma zuwan yakin Shehudan Fodio a shekara ta 1804 zuwa shekara ta 1806 aka yi a cikin kasar Zazzau, wanda wannan tsari sun yadda akwai sarki, sun yadda akwai kuma shugabanni irin na kungiyoyi daban-daban wanda suka shafi kungiyoyi ne na sana'o'i. Misali za a ga akwai sarkin masaka, akwai sarkin marana, akwai sarki na kasuwa. To duk waɗannan mutane akwai su, sannan akwai irin sarki yana da wazirin shi, sannan kuma akwai tsari irin na masu unguwanni da sauransu. Abin da yake faruwa shine a wancan lokaci sun samu damar da za su kyale mutane su zo daga sassa daban-daban su zo su zauna a kasar Zazzau, ba dan komai sai nan, saboda duk wanda zai zo da ilimin shi, zai zo da kwarewar shi, zai zo da dukiyar shi, zai zo da abin da ya fi shahara a kai, sannan zai kawo kasar. Akwai malamai da suka shahara wurin zuwa kasar Zazzau, akwai sarakuna da suka dinga gayyata malamai suna zuwa su zauna. Misali zan bada, akwai Shehu Umar Alwali Zaria, gayyata shi aka yi sakamakon rashin lafiya da wata ƴar sarki take ciki, da ya zo ya bada maganin aka warke ya samu wurin zama, suka ga cewa malami ne wanda ya kamata su rike shi. Akwai Shehu ne da yawa, akwai kamar malaman suna nan da yawa, akwai Sheikh Abdulkadir Zaria, shi ma kaga daga kasar Nufe ta so yazo ya zauna nan, kuma ya zama dan gari ya hayyafa ƴaƴan shi su kalifofi ne. Akwai su Sheikh Malam Nahiya, akwai Sheikh Shitu Kusfa wanda yazo kasar Zazzau a shekara ta 1835, yazo ya zauna a wurin bayan takaddama da aka samu tsakanin shi da malamai irin na Kadarawa a daular Sokoto a wancan lokaci. Da ya tashi dawowa bai zame ko yana ba sai nan, su ne suka kafa yankin Kusfa da ake magana a yanzu.
Ko shi sa ake danganta manyan malamai da shi yankin Kusfa a Zaria?
Saboda ya zo da asararai da yawa, kuma ba ma harkoki na waraka ko wasu rashin lafiya ba, abubuwa da dama da suke damun dan adam, kamar a ce cututtuka na gorarraji da yake damun yara, da abubuwa dai da ya shafi mace-mace, yawan mace-mace, da abubuwa da suka shafi cututtuka da ake samu a ruwan sha, duk za ka ga ya ba da tallafi ba dan kaɗan ba a wannan lokaci, dan ba a nan yake a zaune ba, zuwa yayi shi ma. To yawanci malaman za ka ga akwai waɗanda suka zo ma daga Misra, suka zo suka zauna a nan. Shi yasa za ka ga yawanci, misali a wancan lokuta, za a ga kafin zuwan turawa akwai ganuwa a garin, bayan ganuwan nan sannan akwai kofofi. Me ma'anar wannan ganuwa? Ganuwar nan an yi ta ne ba dan komai sai dan ta samar da kariya ga jama'ar kasar Zazzau. Misali daga mahara wanda suke zuwa daga ƙetare da yawa, ka gani? Misali aka kuma zamar da kofofi na shiga garin, kofofin nan su ne suke tantance waye dan gari, waye dan waye zo daga waje. In kuma ka shigo cikin gari sai an gane waye kai, sannan kuma sai rahoton ka ya ji ga mai unguwa, sannan ne ake iya barin mutum ya shiga. In lokacin kasuwa ne, ana tantance wani irin kaya ne yake zuwa daga wani yanki ta hanyar kofofin na ake samu. Misali za ka ga akwai kofofi kamar za a iya cewa akwai kofar doka. Wannan kofar doka da aka yi ta, an yi ita ce kusan farko, kofa ta farko a Zazzau a kasar Zaria. Wannan kofa a wajenta akwai bishiyoyi inda ake zama, ake yanke hukunci, ake zartar da abubuwa da dama, shi yasa ake kiranta da suna kofar doka. Ma'ana ana yin dokokin da suka dace da wannan zamani da kuma abin da ya shafi mutanen suke zaune a wannan gari. Kaga kofar doka, saboda zama da ake yi na majalisa a wannan wuri, dukkan waɗannan mutane wakilai ne na sarkin gari suke zama a wannan wurin, suke yanke hukunci game da masu shige da fice, da kayan da za su shigar, da kuma kuɗin da suke biya na haraji kafin su shiga cikin babban birni. Sannan in ka duba za ka ga akwai kofar Gayan. Ita ma kofar Gayan wata kofa ce wanda aka yi ta wani bawan Allah ne da ake ce masa wani mayaki, ana ce mishi Gayan. Shi kuma wannan bawan Allah ya zo ne, ya zauna a wannan wuri. Abinda yake fama da shi, abinda ya shahara da shi, shine yana la'akari da dukkan koguna da kududdufai da suke cikin kasar Zaria shine aka ba wakilcin su. To amma yana zaune ne a Igabi. Tasowa yake biyo ta wannan wurin. Yana zuwa yazo ya gudanar da ayyukan shi ne da kullum sannan ya koma. Amma duk abin da ya shafi ruwan Zaria shine ke da wakilcin wannan. To sai wata rana sarki ya tambaya ya ce shi wannan bawan Allah wai ta ina kake biyuwa ne ka shigo cikin garin nan? Sai ya faɗi ta hanyar da yake shigowa, sai ya ce to a sa mu wannan kofar sunan kofar gayan. Kaji dalili. Sannan bayan nan akwai kofar Jatau. Shi ma kofar Jatau wani shi ma mayaki ne wanda yake da asarare da yawa. Shi wannan bawan Allah ya shahara wurin wato kare mutanen gari da kuma abubuwan da mutane ayyuka suke shigowa da shi na kasuwanci a wannan gari. Saboda haka saboda sadaukantakarsa da kuma korewar shi da iya wato kula da dukiyoyin sarki, sai zamanto sai aka ce a samu wannan kofa kofar Jatau.
Amma malam menene asrarun nan ne? Sun da zaka ce
asraru shine sirrika.
Sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma ga hirar Isa da Dr. Salisu Bala domin jin ma'anar asararu.
Amma malam menene asararun nan ne? Sun da zaka ce
asararu shine sirrika na magunguna da ake amfani da su wurin samun mutane waraka ga abubuwa na cututtuka da ke damun su, walau ga yara, walau ga manya, walau ga mata da sauransu a wannan lokaci. To sannan akwai kofar kona. Ita ma kofar kona an samar da ita ne ba don kuma sai saboda akwai wayansu mutane da ake kira konawa. Mutanen nan konawa mutane ne waɗanda suka yi ayyuri daga wurare kamar su Misira suka taso suka zo. Yawanci an ce malamai ne waɗannan mutanen. In sun zo suna zuwa su sayar da littattafai, sannan kuma su zauna su ba da ilimi, sannan su ci kasuwa, sannan su ɗibi kayayyakin da aka fi amfani da su a wannan kasuwanni kasuwa ta Zaria su mai da shi garuruwansu. To sakamakon waɗannan abubuwa sai zamanto duk sanda mahara suka kawo hari, waɗannan mutanen suna zaune a wurin ba tare da sanin sarki ba, sukan kare garin Zaria ta wannan bangare. Sannan labari da yake ga sarki shi ne sai sarki ya ce to a samu wannan wuri, tunda mutane suna haurawa kuma ga masu kare su, a samu wannan wuri kofar kona. Kaji dalili kenan. Sannan akwai kofar Kibo. Ita kofar Kibo sunanta ya samo asali ne daga Kibo, wato Kibiya. Wato Kibo inda aka yi kofar akwai tsaunuka da duwatsu. Nan mutane suke zama musamman kamar waɗanda suke yan fadar sarki, suke zuwa su tsaya dan suna hangan mahara idan sun taho kafin su zo, sai su ringa harban su da kibiyoyi dan su koma su kare garin Zaria daga wannan farmaki da suke kawo. Shi ma anan sai aka ce a samu wannan kofa, kofar Kibo. To akwai kofar Galadima. Kofar Galadima, Galadima wani suna ne na basarake. Yawanci a kasar Hausa an sani kaman kingmakers ne su ne suke samar da sarki. To yawanci jama'ar shi Galadima a wannan wuri sai zamanto suna zaune idan suke kula da dabbobi na sarki. Dawaki ne, dokuna kenan, shanu ne, tumaki ne, da sauran dabbobi da sarki yake amfani da su wurin harkokin yau da kullum, raguna da sauransu. To sai zamanto saboda hidimar da suke ma sarki, sai aka ce a samu kofar Galadima da wannan wuri. To sannan kuma akwai kofar Banzazzau. Ita kofar bai sun canfa ta cewa suke wai duk wani sarkin da ya fita daga wannan kofar, ya fita ko yaki ko wani abu, inda ya fita da wannan kofar to ba zai dawo garin Sariya ba. Saboda haka sai zamanto ba ta da muhimmanci sosai kamar sun canfa ta mutanen da. To misali da ake bayarwa akwai sarki Makau. lokacin da aka zo misali jihadi a shekara ta 1806 a kasar Zazzau, kasan an fara jihadin a gobir shekara ta 1804, to amma gari kowane gari da irin lokacin da suka fara yakin su, kuma kowane gari da irin tutar da ake basu. Misali, to da sarki ya Musa ya zo ya kawo sarki Shehu Danfodo ya bashi tuta ya zo zai gudanar da yaki, to sarki ma kawai da ya tashi fita ya fita ne ta kofar Banzazzo, to da ya fita bai zaki dawa ba, bai zame ko yana ba sai inda Abuja take a yanzu. To shi yasa sai suka canfa ta suka ce duk wanda ya fita da wannan garin to mulkin ya subuce musu kuma ba zai saki dawa ba. To in ka duba ai kofar bai mana kofar bayi kofar bayan gari, to shi yasa sai suka canfa ta da wannan. Sannan akwai kofar Kuyambana, wannan kofar Kuyambana abinda yasa ta yi suna saboda kofa ce a nan ne sarkin Zazzau da sauran jami'an da suke karkashin mulkin lulluga suka zo suka zauna, aka yarjejeniyar yadda za a yi mulki ya mutanen fada da mutanen mayakan da suke cikin kasar Zazzau suka aje makamansu cewa sun sallama ma Turawa mulkin mallaka. To a wannan kofar Kuyambana a nan ne aka yi wannan abu ya faru. To shi yasa aka samu da kofar Kuyambana, so kofofin kenan. Amma kuma abin da ke faruwa shine kofofin nan da gano wannan an samar da su ne saboda hali na tsaro ga birnin Zaria. Sannan kuma bayan nan suna tantance waye dan gari waye kuma ba dan gari ba. Sannan kuma ta nan ne suke karban kudin shiga wanda suke taimaka ma fada wurin wato da gyaran gari da kuma ci gaban masarauta a wannan lokaci. Sannan kada manta tarihin Zazzau yana da fadi, akwai abubuwa da suka shafi sarauniya Amina ita ma da bamurga mun taba ba.
Kafin ina so mu yi labarin sarauniya daban, amma bayan an yi jihadi a kasashen Hausa, me ya faru da kasar Zazzau?
Bayan an yi jihadi sai zaman to sarki ya Musa shine ya jagoranci wato jihadin da ya faru a kasar Zazzau. Shi wannan bawan Allah Shehu Danfodo ya bashi tuta, da ya bashi tuta sai zamanto shi kuma ya raba ma garuruwa kusan kamar guda uku tutoci, su masu gudanar da nasu jihadin a irin wuraren da suke. Misali an ba ma sarkin Nasarawa tuta, an ba ma sarkin Jama'a tuta, akwai sarki daya da na manta ina tana zan bayyana shi, kusan haka tsarin yake. In ka duba Buboyero na Gombe, sarki Shehu Usman bin Fodio shi bashi tuta, da ya bashi tuta shi ma kuma ya bi manya-manyan garuruwan da ke karkashin irin shi ya basu tutoci. To da aka tashi kaga Jama'a da Nasarawa da Kefi, yawa Kefi aka ba mu Kefi tuta, to da Nasarawa da Kefi da Jama'a sai suka zama to suna karkashin mulkin Zazzau ne a wancan lokaci. Saboda haka duk zanda za a nada sarki, su jama'a da jama'ar da ke Kefi da jama'ar da ke Nasarawa suna da king makers din su, za su zauna su zabi sarkin su, in sun zaba za su tura ma sarkin Zazzau sai ya endozin sai ya yadda, sannan sai a dawo sai a yi nadin sarauta.
Nasarawa dai ta yi wanda yanzu jiha ce,
ta yi wanda take yanzu jiha ce. To ka ga abin da ke faruwa kenan. Sannan dama tun kafin a yi jihadi sarkin Kajiwo shi ne kamar yake shugabantar lamuran duk da ke irin Jama'a a wancan lokaci. Duk Hausawa da Fulani da wasu kananan yarurruka da ke wannan wuri duk suna karkashin mulkin shi ne. To amma akwai Muhammadu, akwai wannan sarki sarkin Kafin Yabo wanda shi ne ya sarauci wato Jama'a a wancan lokaci, da ya yaki sarkin Kajuru Haruna ya ci shi da yaki, sai zamanto da irin Kajurun gabaɗaya da irin kabilun gabaɗaya da Sininzom da Sikaninkon da sauransu sai suka dawo karkashin mulkin Jama'a, sai aka tabbatar da wannan. So bayan an yi jihadi a kasar Zazzau sai zamanto an nada an canza tsare-tsare na shugabanci. Tsare-tsaren shugabanci shine duk abin da za a tafiyar da shi dole a tafiyar da shi bisa tsari na musulunci. haraji idan za a karba saboda akwai area wuraren da ke da tafilu wadanda ba su yarda su musulunta ba to ba a yarda a tilasta musu a ce dole sai sun musulunta ba amma za su biya jizya sakamakon suna zaune a daula ta musulunci za a ci gaba da kare su da dukiyoyin su da ƴaƴan su da matayen su ba wanda zai cutar da su amma kuma bayan hakan ya faru su kuma za su rinka biyan jizya domin maintaining ko kuma kiyaye rayukansu da dukiyoyinsu da ake yi kaga na farko kenan su tsare-tsaren dololin gabaɗaya sai dawo tsari ne na musulunci har haka kuma tsari na tarbiyya ya canza garuruwan da ake tunanin ba su da malamai sai kasar zazzau da take da malamai sai ta ringa tura malamai suna zama suna karantar da jama'a a wannan wurin a wayannan yankuna da yake gargashin mulkin kasar zazzau a wancan lokaci an tura malamai da yawa sarakunan kuma sai suka kasance su ma malamai ne suna karantar da jama'a aka kafa makarantu aka kafa kotuna na shari'u da sauransu inda shari'a na aure da shari'a na ciniki na kasuwanci da shari'u da suka shafi filaye da gidajen jama'a da shari'u da suka shafi dabbobi da sauransu da kuma killacewa da tabbatar da mutane sun bada zakka na dabbobi ne yadda ya kamata na amfanin gona ne yadda ya kamata na dukiya ne na kudi da mutum ya ajiye shekara yadda ya kamata duk aka tabbatar da wannan sai zamanto kuma akwai idan sarki zai magana da wani sarki za a ga rubutu ake yi na larabci tsakanin sarkin jama'a da sarkin zazzau akwai ire-iren waɗannan abubuwa tsakanin sarkin jama'a tsakanin sarkin kefi da sarkin zazzau akwai irin waɗannan rubuce-rubucen tsakanin sarkin nasarawa da sarkin wato zazzau na wannan lokaci akwai irin waɗannan rubuce-rubucen saboda haka komai akan yi shi bisa ka'ida idan ka duba kundin tarihi abubuwan da turawa suka wallafa za a ga duk akwai irin waɗannan abubuwa a ciki
yanzu bayan an samu irin wannan canje-canje lokacin da aka yi jihadin Shehu Usman Dan Fodio an kuma zo sai daga baya aka bi aka samu mulkin mallaka na turawa wanda shi ya jazo wani canje-canjen kamar inda shi wancan ya kawo shari'ar musulunci da tsarin gudanarwa na musulunci
ya kawo canje-canje saboda me gaba ɗaya tsarin da musulunci ya zo da shi turawa ne sai suka rusa shi tsarin cewa sarki shine limami shine alkali shine kuma basarake wanda yake bashi daraja da kima sai suka rusa shi sai zamanto sarki kawai an bar shi da sarauta amma ba ruwan shi da harkar alkalanci ba ruwan shi da harkar limanci
Dr. Salisu Balakina a tattaunawar su da wakilin mu Isa Lawal Ikra muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati insha Allah rana ita yau za mu kawo muku ƙarshen wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zara Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da Daniel Brown da ya taimaka ya bada umarni sai injiniyan mu ne yau da ya daidaita mana sauti Mr. Vasco ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya Yeah.